gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barka da warhaka, shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa.
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda yau ma 3 ga watan Yuli na shekarar 2019 za mu kammala maudu'in mu na satin da ya gabata akan tasirin demokradiya. Komi matasa suke cewa ƴan uwansu matasa,
zan iya cewa da matasa su tashi tsaye su nemi sana'ayi, ko da sana'a hannu ce, kada ka sa girman kai, kai sana'a da 5-10 za ta rika shi 10, wanda idan baka sa girman kai ba ta hakan Allah zai sa mata albarka, kuma kaga cewar baka damuwa na ma ya baka ba, ka dogara da naka ne.
Yayi magana mai muhimmanci. To shi kuma barista ya kara da cewa
wannan magana na bangaren shiya-shiya, arewa maso yamma, arewa maso gabas, kudun kudu maso kudu, waɗannan duka haramtattun kalamu ne domin babu su a tsarin mulkin Najeriya. Abubuwa ne da suka samu asali a tsarin mulkin jam'iyyar PDP, saboda kuma dadewa da suka shugabanci, kusan kowace jam'iyya ta aro tana tafiya da abin a jahilci haka, amma babu shi.
Amina, to kafin mu tsinduma cikin shirin yau ce muka wayi gari da wasu rahotanni gidajen jaridu sun baga da kuma wani hoton bidiyo inda ake zargin wani sabon sanata daga jihar Adamawa a Najeriya ya nuna cewa ya maru wata mata.
Hafiz, ai an ce abin kamar a birnin tarayya Abuja ya faru ko har yanzu dai ana ta cece ku ce akan magana, amma za mu sa wakilan mu a Abuja su yi mana bincike kafin mu tattauna akan wannan batu mako mai zuwa.
To a yau dai za mu ci gaba da tattaunawar da wakiliyar mu ta yi da jama'a akan tasirin demokradiya a Najeriya shekaru 20.
To amma dai bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin na abota wato Facebook a matan da ya gabata, inda muka ce shekaru 20 da komawa tarbar demokradiya a Najeriya, kuna ganin ƙuri'unku sun yi tasiri wurin zaben shugabanni? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To amsar mu ta farko ta fito ne daga El Sadiq na Kande, inda yake daga dan bayan nan sun yi tasiri, amma fa har yanzu ba mu gani a ƙasa ba.
To gida da Mu'azu kuma ya ce, to ba za mu ce bai yi tasiri ba, an samu canji kaɗan, domin har yanzu dai akwai ma'aikatan zaɓe a wasu jihohi da ba a biya su haƙƙinsu ba.
To shi kuma Mubarak Bala ya ce ƙuri'un mu har yanzu ba su da wani amfani, ɗauki ɗora kawai ake yi mana.
To shi kuma Yaqub bin Musa ya ce gaskiya a halin yanzu ƙuri'unmu ba sa da wani tasiri.
To shi kuma Al-Hassan Abdullahi ya ce talaka ina ya san ƴancin ƙuri'arsa idan banda a bashi kuɗi ya yi zaɓe.
To
kin ji wani wata magana kuma ya sake bullowa da ita, don wannan shi ma ya kamata mu yi shiri na musamman akan wannan.
Wai sayan ƙuri'u.
Ƙuri'u kuwa duk da zaɓen ya wuce, to mutane su san muhimmancin ƙuri'arsu.
Ƙuri'anku ƴancinku. To shi kuma Sale Isa Barkindo ya ce a gaskiya shugabannin babu ruwansu da ƙuri'unmu sai lokacin zaɓe, domin sun san za su ba da kuɗi su saya ƙuri'un.
To shi kuma Umar Makeri Kakin Dawa daga jihar Zamfara ya ce tabbas mu talakawa muna ganin amfanin ƙuri'unmu, domin ga abubuwan ci gaba da dama sun shigo a ƙasarmu. Fatanmu dai Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin talakawa. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Amin. Hafiz, ka karanto mana saƙonmu na ƙarshe kenan a yau. Mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu.
To To Amina, yanzu kuma bari mu je ga wakilar sashen Hausa Madina Dauda domin mu ji karshen tattaunawar da ta yi da jama'a a zauren muhawara yau da gobe.
Ka ji bayanan da Jafar yayi na cewa demokradiyya yanci ne da kundin tsarin mulki ya ba kowa yana iya zama a ko ina da zai zauna. Ka yadda da wannan jawabi?
Eh, sosai na yadda da shi, saboda me wai maganar ka baro jahar ka ka je neman abinci a wani garin ba shine wai na rashin adalci ne a shugaban da ke shugabanta ko gwamna ko wani sarki haka, a'a dama ce da yazan kamar yadda ya bayani, dama ce da aka ba wa kowane dan kasa ya je ko ina inda yake so ya nemi abincin su. So ni nake ga kamar saboda a lokacin da ka baro garin ka lokacin ne wani shi ma yake sha'awar ya je garin ka. So ni nake ga lalle ba wai rashin adalci ne yake sa haka ba, duk da dai cikin ɗaiɗaikun shugabannin namu akwai rashin adalcin da ke sa dole ne sai ka gudo ka bar jihar ka sosai. So haka nake ga ba wai rashin adalcin ne yake sa ka gudo ba ka je wata jiha.
Gaddafi, idan na ce ka ba da shawara yanzu misali ma matasa ƴan uwanka, me zaka ce musu?
Matasa ƴan uwana ina ƙara ba su shawara akan su dage da kokari akan harkokin da suke ciki, abin da su dinga tafiyar ma da rayuwarsu abin da ya dace da su, suke tunani akan abin da ya dace da su, kar su dinga wani tunani ta wani bangare can daban. Kamar a misali maganan neman arziki, maganan neman kuɗi haka, kar kai tunani wai kana tare da abokinka kaga yayi kuɗi kai ma ka ce zaka bi wani hanya ka ce kai ma sai kai kuɗi, lalle lalle sai kai kuɗi, ba anan yake ba, abin daga Allah ne wannan. Idan Allah ya ce zaka yi zaka yi, in Allah ya ce ba zaka yi ba ba zaka yi ba. Kuma kar mutun ya fitar da rai da cewa shi ma zai yi arziki, kowa nashi ina nan tafata, kowa nashi ina nan tare da shi. In dai akwai rayuwa a tare da mutun, mutun bai cire kar ya cire rai da kan cewa zai yi arziki. Shine shawara na ga ƴan uwana matasa.
Kuma ga shugabanni fa,
he ga shugabanni su ma ina ƙara ba su shawara dan Allah su dage su zage dantse su dingi taimakawa ƴan uwansu. Nauyin nan da Allah ya daura musu, nauyin nan fa yana nan tare da su a wuya, su daure su sauke alƙawarin da suka dauka. Kuma in ba su manta ba shugabannin mu wurin rantsuwa da sauransu, sun riga sun yi rantsuwa wa za su taimaka, za su yi mulki iya bakin gurgurdan kokarin su. To dan Allah kar su manta da wancan abun, wancan abun ina nan fa a rubuta yan aje. In ka dauki alƙawari zaka yi mutun Abubakar mai ba an rubuta ina nan alashira, za a tambaye mutum abin da ka wannan nauyin da ka dauka baka sauke ba, za a tambaye ka ina ka je ka manta wannan alƙawarin da ka dauka ƴan uwanka baka, abin nan kuɗi sun rufe maka ido ko wani rayuwar duniya abin din abin kayan duniya ya rufe maka ido baka sauke wannan nauyin da Allah ya daura maka ba. So shine nake ba mu shugabannin mu shawara dan Allah su daure su zage dantse su sauke nauyin nan da Allah ya daura musu.
To Jafar, barin dawo gare ka, lokaci ya fara daga mana hannu, bari mu ji shawarar da zaka ba matasa, domin in ka lura yawancin lokuta da matasa irin ku ake kuka, domin yawanci su ne zaka ga cewa suke daukan bindigogi, suke aikin ta'addanci da sauransu. Wace shawara zaka ba idan ƴan uwanka?
Ni shawara ta ga matasa shine, ko dai da mun riga mun sani cewa yanzu rayuwa ce da ta riga ta zamo tayi tsanani, abin dubawa shine kamar wani ya taso yayi makaranta yayi karatu amma kuma ya gama bai da aikin yi. Kashi kuma dama daga lokacin da mutum ya riga ya girma yana da wasu haƙoƙi wannan ma a kan shi, ta ɓangaren yayi a kan shi sutura da shauran dai wasu responsibility nashi na kan shi. To irin wannan ne yake sa wannan ya riga ya makaranta, shi a ƙoƙarin shi in so samu ne ya sami abin da zai benefitin nashi a kan karatun da ya yi. To idan bai samu ba, mutane dama za mu iya cewa kowanne yana a bayan kuɗi ne, wanda kuɗin nan su ne idan kana da su zaka iya yin rayuwarka ba tare da ka damu sosai ba. To irin wannan abin ne zan iya cewa da matasa su tashi tsaye su nemi sana'a yi, ko da sana'a hannu ce, kada ka sa girman kai, kai sana'ar da 5-10 za ta riƙa shi 10, wanda idan baka sa girman kai ba ta hakan Allah zai sa mata albarka, kuma ka ga cewar baka damuwa na ma ya baka ba, ka dogara da naka ne. Amma idan ka rungume hannu dole ne takaici zai zo ma, a kwana tashi wani zai iya zuwa dan kan buƙatar kansa, yana da kuɗi zai iya zuwa ya baka kuɗi ya ce ga abin da yake so kai mai. To a karan kanka zuciyarka ta yi kankanta ta kauda kai akan kuɗin da za a baka, zaka karba kuma zaka je ka aikata wannan abun sakamakon dama baka da shi. Amma shi da a ce kana da dan sana'ayyanka, mutum yana kawo ma kuɗi ko ma yawan su, indai kana da sana'a ba za ka kalli wannan yawan kuɗin ba, za ka ga kawai yana so ya hallaka ka ne
ya saka wata hanya sadawa. Amma dama in hannu rabbana kake kana zauna ne baka da aiki da an kawo ma zaka karawa. To yasa ni shawara ta ga matasa duk inda kake kai kokari mu cire girman kai mu cire wani cewa wani zai bamu mu nema ko a ina kake ka nemi naka kada ka dogara da cewa gwamnati ba ta adalci gwamnati ba ka nema in dai ka nema gwamnati ba yadda za ka ce wai za ta zo ta baka hannu kudi hannu da hannu idan dai gwamnati aikin ma da yake haƙin gwamnati bai wuce hanya ba ruwa wutan nefa amma ba haƙin gwamnati bane ta ce wai ta kawo kudi ta baka a rika wai ba kudi a ƙasa a'a gwamnati abin da yake a constitution shine kawai ta gyara muku gurin zama environment naku shine abin da haƙin gwamnati yake a kansu amma shiwa gwamnati ko su daga ga suna office aiki suke na kudi ma'ana salary ko shugaban kasa aikin salary yake yi to yana da kyau kai ma igaranje kana da aikin ka wanda in ka samu naka ne gwamnati kuma in ta samu wannan kudin dole hanya za ta yi ma ba kai za ta zo ta ba ba
to wace shawara zaka ba shugabanni
to ni shawara ta ga shugabanni shine a zashirancen gaskiya ko dai da ba mu sani ba mu fadan mu kaman sijini wanda ake cewa ji ya zama dole aiki da shi ba lalle ba amma dole za mu faɗi abin da muke gani da ra'ayoyinmu shawara ta ga shugabanni shine ƙasar mu tana da arziki da kuma hali da za ta iya fito da tsararraki na kamar yadda ake cewa magana ilimi ilimi shugabanni za ka ga ko da yaushe suna magana ayi ilimi ayi dini kaman sarkin Kano Sunusi yana yawan faɗin cewa a sa yara makaranta yana ɗaya daga cikin matsalar karatu a ƙasar nan shugabanni sun sani cewa talakawa wasu da yawa ba su da damar ɗaukewa 'ya'yansu kuɗin makaranta amma kuma me gwamnati tana sanar ta tsawwala makaranta kuɗi za ka je ka samu makarantar gwamnati wanda ike ya kamata a ce a matsayinmu na 'yan ƙasa makarantar gwamnati inda ta yi kiran makarantar gwamnati hand out kayan karatu bai kamata a ce student shi zai saya ba ɗalibi bai kamata shi zai sai kayan karatu ba ya kamata kamar yadda su shugabanni in za su sani abin da a baya aka yi musu yanzu ba shi suke kamanta ɗalibai ba a ɗalibai shugabanni na baya akwai wanda in zai fito zai yi magana ya sani cewa yana makaranta har kuɗi ana bashi wasu an raba musu mashina wasu an ba su motocin hawa a matsayinka na ɗalibi mai karatu dan me dan ka ji daɗin karatun ka maida hankali amma yanzu an kasance kai ne a matsayinka na ɗan ƙasa ɗalibi bayan ka biya kuɗin makaranta sai a ce wai still kai za ka sayi littafi wasu makarantu ma a ce ana so makaranta ba wutar lantarki amma a haɗa kuɗi za a sayi man fetur a sa janareto wanda ni ina kira ga shugabanni su yi adalci su duba ta yaya aka yi su suka yi karatunsu babu wannan tsananin a halin yanzu makarantu za ka samu makarantun gwamnati na gwamnati university ana biyan kuɗin makaranta 200,000 da wani abu kana da 'ya'ya biyar kana da ƙaramar sana'a ta yaya za ka iya ɗaukowa 'ya'yanka har su gama wannan university kuma daga baya ku zo kuna kiran a yi karatu a yi karatu wanda ku kuka haddasa duka wannan kayan karatu ɗin da ake yi su ainihin littattafan karatu da ake yi kuna da hali da damar da za su iya buga su a ƙasar nan a zuba su a kowane university a matsayinsu na university na ƙasa a zuba su duk ɗalibin da yake a ciki ya ɗauka ya yi karatu ba dole bane ma ya tafi da shi gida in ya gama karatu nan zai bashi ya tafi amma dai ya amfana da kayan karatu enough to ni shawarar da zan ba shugabanni su kasance masu adalci na ganin su duba shine shawarar da zan iya ba su akan su yi adalci
to bari zo wurin ka Jamilu kana sana'ar sai da katin waya wace shawara zaka ba matasa ƴan uwanka domin idan kai la'akari da su tarin yawa matasa ne ummul haba'isin tashi tashin hankula da rashin tsaron nan da muke fama da su domin su ake amfani da wajen kada hankalin al'umma
shawara da zan iya ba matasa su tashi su nemi sana'a sana'a kowace iri ce karkare na ta dan kamar ni yanzu sana'ar sai da katin nake so idan ka zo ka samu a bakin hanya ina sayar da katin sai wani sai yana mamaki ya zan zo in tsaye ana ina sayar da katin alhali ni na sa abin da nake samu a cikin ta da shi nake taimaka ma iyali na har na taimaka ma ƴan uwana so ni nake gare matasa haiwa waje su tashi su nemi sana'a kowace iri ce idan baka da sana'a ne har wani zai zo ya rude ka da wani abin hannun shi zai ce wai ka zo zai saka wani aiki wanda yana nema ya hallaka ka ne so ni yanzu a yadda nake ɗin nan wani abu za ka zo min da shi ka rudo ni har ka ce min nazo zaka sa ni wani aiki ka doko na makudan ka kudi ka saboda mi ina da sana'ata na san illa wannan so mu tashi mu nemi sana'a kowace iri ce aikin hannu ne aikin sana'a ko kai ko fiyawata zaka dora kanka kai yawo akai ka samu neran nan 100 ka je ka ci abinci ka je ka yawata ka samu ka sa aljihunka ya fuma ka zo kai zaune kai kana neman jiran wai sai wani ya zo ya saka wani aikin da zai zo ya hallaka ka
to ga shugabanni fa
shugabanni hayo waje muna roƙon su su tashi alƙawari suka doka su cika alƙawurukan da suka doka kar boye ka zo ka doki Qur'ani ka rantsuwa da shi ka zo kawai ka je ka shiga office daga kai sai iyalinka kawai ba abin da ya dame ka ana kawo ma shawarwari a'a kawai kai dai abin da ya dame ka daga kai sai iyalinka su wajen zaban ma'aikata da suke doka ma in kin duba akwai son zuciya a cikin shi kowa ne kawai bakin dai ga kace ka zo da takardun kayan makaranta komai ya cancanta a doke ka ina ai wannan ba daga mu ya zo ba amma da zaran ka zo da wani dan uwanka in kai a office din yake shikenan kai ka zo da wani dan uwanka kai kana wani manager ko wani wane ne a wurin to zaka samu dama da za a doke ka yake amma matukar baka da kowa a wajen a ba za a doke ka ba to abin da suke nuna hayo waje dai kawai daga su sai yayan su ne to abin da muke ba shawara fa alƙawari suke doka sun doka kuma Allah sai ya tambaye su su dan haka su san wanda ya cancanta a doke shi aiki ba kawai dan kai ka zo kana dan uwa ba kawai shikenan a doke ka aiki a tsaya a duba wane ne ya cancanta a doka yanzu kaman na dana dan da muke dakon shugaban kasa yayi dan Allah ya tsaya ya bincika ya dubi cancanta ba magana wai ya duba fa irin aikin da suka yi mai a baya kamar shekara hudun da muka wuce wayannan ministocin da aka nada sai ya tsaya dubo shin daga cikin su wane ne suka yi abin a zo a gani in sun cancanci a dawo da su in ba su cancanta ba dan Allah ya je ya bincika ko a ina ne ba magana wannan dan jami'a kaza ne dan ina ne in dai ka kware a aiki a doko ka a zo a azaka a gwada ka a gani bayan an gwada ka ba kai wani abin a zo a gani ba kana da damar da zaka canza kai shugaban kasa amma yanzu ana ta baka shawara wasu daga cikin su ba su yi wani abin a zo a gani amma kuma ana ta maganganun cewa wai za a iya maikar da su kaga wannan abin shi yake ja mu kasan nan ta mai sai ana zo ana ta wani zage-zagen shugaban kasa alhalin kai ne yake yana da kyau a ce ka ta canza su da yawan su daga cikin su ba wani abin da sun kai wani abin a zo a gani so amma kuma yanzu muna ƙara ba shawara yayi kokari ya canza
to mun gode kwarai to na gode muku kwarai kwarai da gaske
to Hafiz ka ji bayanin da suka yi
gaskiya sun yi maganganu sosai musamman ma dai magana kan matasa su tashi
kwarai ne muna kan su na aiki to yanzu sai ci gaban tattaunawar da barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin Najeriya tare da yin fashin baki akai da Dr. Abubakar Umar Kare malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja kuma kwararre a harkar zamantakewan dan adam
to na farko dai babban tunanin shi shine yaya Najeriya da ta zama madubi a tsakiyar rana za ta yi kokarin fita da jin kunya nan abinda nake nufi shine yanzu an dauki Najeriya an bata shugabancin duniya gaba daya majalisar dinkin duniya dan Najeriya ne shugabanta mukaddasin ko kuma mataimakiya magatakaddar majalisar dinkin duniya ƴar Najeriya ce dan Najeriya ne ɗaya daga cikin manyan waɗanda kasashen da ke harkokin man fetur na duniya suke shugabantar ta bayan nan kuma dan Najeriya ne shugaban babban bankin Afirka bayan nan kuma shi shugaba Muhammadu Buhari shine aka sa gagaraba don yaki da cin hanci da rashawa na Afirka bayan nan kuma shine shugaban nahiya Afirka maso yamma to idan kika lura da wannan kin ga kasashen duniya sun sanya tunanin in Najeriya ta fadi harkokin demokradiyyar nan ba karamin dariya za a yi mana ba to sai fita daga cikin kangin wannan kunya shine ɗaya daga cikin abin da ke damun shi sannan na biyu kuma shine babban abin da ke damun shugaba Muhammadu Buhari shine yaya za a iya samun cancantattun mutane tukunna da zai yi aiki domin shi shugabancin kasar nan sashe na 130 na tsarin mulki ya dora a kan shi a matsayin shine shugaba wanda zai nuna hanya to amma waɗanda za su taho mukarrabai su aiwatar tare da shi din kwa nan ne inda yanar gizo ke sa kashi. An yi hawa na farko ban tsammanin an samu nasara ba, gaskiyar magana kenan. An yi hawa na farko ban tsammanin an samu nasara ba. Amma a wannan
hudu na baya.
To amma a wannan shekaru din kuma shekara ce wadda take tana tare da wani irin abun nan sirati, domin shekara biyu na farko shine shekara biyu da zamu saran aiki. Shekara biyu na karshe kuma daga nan yan gojewar siyasa za su fara zawarcin kujera shi kanshi Muhammadu Buhari, tunda hawashe wannan na karshe ne. To saboda haka za a samu zaratan yaki da za su fito su yi aiki. Bayan nan kuma akwai korafe da dama da ke damun kasar nan, musamman in aka yi la'akari da bukata ta samun haɗin kai. Saboda kasar nan wasu misali in kika dauki yan kabilar Igbo sun kashe shekara hudu suna wasu suna fafutuka cewa su su fita daga Najeriya. Yanzu ma akwai wadanda ke tada kashe kaya baya a bangaren kasashen Yarbawa su ma suna su fita. Ya za a yi kasar nan tun farko? Sashi na ɗaya na tsarin mulki ya ce, da sashi na biyu ya ce, Najeriya dunkulallen ƙasa ce wadda ba za ta taɓa rabuwa ba, ba za ta taɓa tsaguwa ba. Sannan taken Najeriya sashi na 15 sakin sashi na ɗaya ya ce haɗin kai da kuma amincewa da dunkulallen jama'a muke shine zai kawo mana kwanciyar hankali da jin daɗin jama'a. Sannan kuma sashi na 14 sakin sashi na 3 da na 15 sakin sashi na 3 da na 4 da na 16 da na 17 duka sun yi magana daidaito da tafiya tare a ba kowa haƙin shi ai kokarin rike ƙasar nan a matsayin dunkulallen ƙasa. To saboda haka kalubale na gaba shugaba Muhammadu Buhari, yaya ƙasar nan za ta fi dunkule? Saboda akwai wasu abubuwa da ke tahowa da ke barazana ga ƙasar nan. Alal misali in kika dauki wannan magana na bangaren shiya-shiya, arewa maso yamma, arewa maso gabas, kudun kudu maso kudu, waɗannan duka haramtattun kalamu ne domin babu su a tsarin mulkin Najeriya. Abubuwa ne da suka samu asali a tsarin mulkin jam'iyyar PDP. Saboda kuma dadewa da suka shugabanci, kusan kowace jam'iyya ta karo tana tafiya da abin a jahilci haka, amma babu shi a tsarin mulkin Najeriya. Abinda aka sani, Najeriya dunkulalle ƙasa, ƙasa mai yanci kuma tare da jama'a, kowa yana kallon kowa a matsayin dan uwan shi. Sannan bayan nan kuma babban kalubale da ke a zuciyar Muhammadu Buhari shine ya za a samu maganin matsalar tsaro, ya za a samu maganin waɗanda suke kusan suna neman su fi ƙarfin ƙasar nan, wato masu zalunci da sata dukiyar jama'a. Ya za a yaƙi cin hanci da rashawa? Yaya zai ilmantar da jama'a su sani cewa yaƙi da cin hanci da rashawan nan daidai da sashi na 15 sakin sashi na 5 nauyi ne na kowane ministan shi, kowane kwamishina na jiha, kowane gwamna, kowane dan majalisa, kowane alkali, kowane ma'aikacin gwamnati, in dai kana tsotsau daga cikin albarkacin dukiyar Najeriya, nauyi ne akan ka daidai da sashi na 15 sukin sashi na 5. Haka kuma nauyi ne akan kowane gwamnan jiha ne da kuma gwamnati ta tarayya, nauyi ne akan ku karkashin daidai da hurumi na sashi na 14 sukin sashi na 2 ku tabbatar da tsaron jama'a da kuma jin dadi da walwalarsu. Wannan shine mafi karancin bukasudin bu dalilin makafo gwamnati. Amma abun takeici, yanzu mutane nawa ne ke iya tunanin cewa su sun fi karfin su duk wani abu da zai kawo musu barazana? Babu wani wanda ya fi karfi. Tashin hankali yayi yawa da tsagwaron talauci da gwaran bayan talauci da jahilci, duka waɗannan abubuwa su ne abin da suke kalubale ga shugaba Muhammadu Buhari na yaya zai nemi cancantattun mutanen da zai iya aiki da su har a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu a cikin shekara biyu na fara mulkin shi a mataki na biyu.
To wata sabuwa Dr. Abubakar Kani, babu shiya-shiya a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya, wannan ya zama wani kalubale guda da ya kamata a duba. To me kake ganin za a yi kenan na shawo kan waɗannan matsaloli yanzu da suka taso a ƙasa? Shin kwaskwari ma za a yi ko me za a yi?
To irin salo ko kuma tsari da ƙasa ya kamata ta ɗauka ko kuma ta amfani da shi abu ne wanda yake canzawa a kowane lokaci. Idan aka wawaye tarihin Najeriya, za a ga cewa tun daga lokacin mulkin mallaka tsarin yadda ƙasar take ya yi ta canzawa, daga tsarin kudu da arewa zuwa aka samu larduna, aka samu jihohi 12 zuwa 19, 21, 30 da 36 a yanzu. Kuma wannan kullum zai ci gaba da canza, saboda shi dan Adam kullum abubuwan da suke masa linzami shine buri da kuma bukatu. To saboda haka masu neman cin bukatu a kullum za su ta fitowa da tunane-tunane da kuma tsare-tsare. Shi wannan tsarin shiyoyi guda 6 baya cikin tsarin mulki, wani yunkuri ne da aka yi a 1995 lokacin da madigaji na Sani Abacha ya kira wani taro da zai fayyace wa kasar tsarin siyasa. National Political Reform Conference. To a wannan lokacin ne masu gogoriya musamman ma daga kudancin Najeriya suka yi tababatin cewa su yi a mai da Najeriya mai tsari shiya shida. Ni na daga cikin mutane da suke adawa da wannan tsarin shiya shida. Ni a gani na ya da matsaloli daban-daban. Shiyoyi biyu ne kawai za a iya cewa wannan abun zai taimake su. Shiyar kudu maso yamma wanda na 'yan kabilar Yarbawa ne zalla, da kuma shiyar kudu maso gabas wanda na 'yan yanzu alal misali shiyar da na fito shiyar arewa maso gabas, muna da jihohi shida. A cikin jihohin shidan nan muna da kabilu sun fi ɗari. Sa'an nan alal misali idan ka bar Guru a jihar Yobe kafin ka je Gembu a jihar Taraba, idan ma a cikin mota ne sai ka yi tafiyan kwana biyu, sai ka haye kabilu da yarurruka daban-daban wanda babu wani abu ma da ya haɗa su. To amma kuma an ce a shiya ɗaya suke, ko a tarihi suna da mabambantan tarihi. To saboda haka ni ina ganin cewa idan har za a yi wannan shiya, to ba dai shida ba, sai a duba a ga waɗannan mutane ne suka fi alaka da juna ta fannin tarihi, kabila, yare, al'ada da sauransu. To saboda haka wannan babatu da ake yi na shiyoyin shida waɗansu ne kawai saboda bukatunsu da kuma son zuciyarsu suke so a yi, wanda kuma kamar yadda na faɗa daga lokaci zuwa lokaci shida man ɗan adam yakan nemi abin da ya fi masa sauƙi. Kuma da irin wannan babatu za a ci gaba da yinsa idan dai har akwai Najeriya, idan dai har akwai siyasa, to wannan babatu ba za a daina shi ba. Sa'annan kuma akwai kowane lokaci idan aka fito da irin waɗannan maganganu, akwai yadda ake maganinsu, ko dai a kafafun yaɗa labarai ko a majalisun jihohi da tarayya. Magana ce ta 'yan siyasa waɗanda suke so su ga wace hanya ce mai sauƙi za a raba dukiyar ƙasar nan. Kuma yawanci duk babatu da ake yi yakan tadawa waɗansu hankali. To amma mu manazarta mun san cewa wannan kawai zance ne tun lokacin mulkin Malaka. Ake yi wannan babatu kuma ba za a daina.
A cikin takaitaccen lokaci, domin naga lokaci ya fara hararinmu, barista, ina mafitato a cikin harkan nan gaba ɗaya ganin cewa Najeriya fa yanzu demokradiyya ta miƙe, to ina mafita?
Mafita shine a girmama sashe na uku na tsarin mulkin Najeriya.
Me ne wannan sashe
na uku na tsarin mulkin Najeriya? An yi bayanin menene ma ma'anar Najeriya. Ma'anar Najeriya, gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi 36 da birnin tarayya Abuja, da kuma ƙananan hukumomi da muke da su. Babu wani shiyya da aka sanya a nan wura. Saboda haka idan aka ce za a kawo maganar shiyya, to an kawo rashin adalci, wanda yake sashe na 14 sakin sashe na 1 da ya magana demokradiyya, magana ce ta yawan ɗan adam. In kake ka dauki jihar Kano kawai ta fi dan mutum, yawan dan mutum sama da waɗanda suke kudu maso gabas. Misali, to saboda haka ba ma abu ne ma da za a saurara ba, kuma ba za mu dauke shi ba. A kokari a yi amfani da matsayin sashe na 15 sakin sashe na 1 na cewa Najeriya din nan ƙasa ce ta 'yan uwa, Allah ya halicce mu haka, gwada ne guda ɗaya, dole a cikin shi za mu kwana, a cikin shi za mu tashi, in ma wani ya fisge gobe kai ma za ka fisge. A yi shi haka, a tafi ta haka. Amma magana a rika yawace-yawace da hankalin mutane na 'yan siyasa da suke yi shiya-shiya, babu shi haramtacciyar magana ce. A yi kokari a tsaya a gina ƙasa, a sa kishin ƙasa, a sa ƙaunar 'yan uwa, wannan shine abin da za a yi. Amma duk magana wani wanda zai taso yana magana ai Najeriya ta rabu ko Najeriya ta yi menene, to yana karan tsaye ne da sashe na biyu na tsarin mulkin Najeriya, kuma abu ne wanda yake gwamnati ta gaggauta hukunta shi don ta maganin waɗanda za su shawo irin wannan a gaba.
Dokta, kana da abin da za ka ƙara a ƙarshe?
Abin da zan ƙara kawai shine Najeriya ta yi shekara 20 mulkin demokuraɗiyya. 'Yan Najeriya su yi haƙuri, ita demokuraɗiyya tafiya ce mai nisa. Fatanmu shi ne cewa duk da wuya da daɗi, demokuraɗiyyar dai ta fi mulkin soja, kuma ta fi duk ma wani tsarin mulki akasinsa. Muna fatan cewa kamar yadda aka yi shekara 20 za a yi 20-20. Allah kuma ya tabbata mana da alkhairi.
To, a nan dai muka jalin zamin shirin, kuma ina so in gode ma manyan baki guda biyu da barista mai nasara Kogo Ibrahim da kuma Dr. Abubakar Kari na Jami'ar Abuja. Ni Madina Dauda da na shirye shirin, kuma na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown, da engineer mu ta yau Zainab Abdulrahman, tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa.
Muhammad Hafiz Baballe.
Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.